Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Da wadda Rasha ke yi na kwace wata masana'antar sarrafa karafe ta Mariupol wadda ke zama alama ce ta tsayin daka a Ukraine, ya baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin nasara da yake bukata a yakin da ya fara, wanda ya kawo ƙarshen zagayen da aka kwace kusan watanni uku ana yi, lamarin da yasa ake jin tsoron sama da mutane 20,000 sun mutu. Bayan sanarwar da ma'aikatan tsaron Rasha ta fitar a ranar Juma'a cewa sojojinta sun fitar da mayakan Ukraine na ƙarshe daga ramukan da ke ƙarƙashin masana'antar sarrafa ƙarafen, lamarin ya tada hankalin mayakan wanda a halin yanzu suke hannun Rasha a matsayin 'yan fursuna. Denis Pushilin, wanda ke zama shugaban yankin gabashin Ukraine na 'yan awari masu samun goyon bayan Moscow, ya faɗa a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine suna yi wa mayakan nasu kallon gwaraza wanda za su fuskanci shari'a akan yaƙi da suka yi. Gwamnatin Ukraine da bata ce komai ba akan ikirarin da Rasha ke yi na kwace ma'aikatan sarrafa ƙarafe ta Azovstal, wuri na ƙarshe a Mariupol da aka kwashe makonni ana gwamza yaƙi, inda dakarun Ukraine suka nuna jajircewa. A hali da ake ciki kuma, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa ƙasarsa tana buƙatar ta zama cikakkiyar mamban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU, fiye da shawarar da Faransa ta bayar na ta shiga wata babbar yarjejeniyar siyasar Turai. Zelensky ya shaidawa manema labarai a birnin Kyiv yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Portugal Antonio Costa da ya kai ziyara a ƙasar. Yana mai cewa ba ma buƙatar wata hanya ta daban da za a bi wajen Ukraine ta shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Ba ma buƙatar irin wannan sulhu, in ji shi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo tsaiko ga bukatar Ukraine a ranar 9 ga watan Mayu, inda ya bata shawarar cewa kasar za ta iya daukar goman shekaru kafin ta zama cikakkiyar mamba ta kungiyar tarayyar Turai ta EU, kuma ya kamata ta yi burin shiga cikin kungiyar siyasar Turai, wani nau'i na kungiyar tarayyar Turan. Hakan na nufin Ukraine na bukatar ta kyautata tsarin mulkin ta ya kai matsayin da ya dace, ta yaki cin hanci da rashawa, ta kuma yi aiki da bin doka da oda kafin a tabbatar da ita ta zama mamban kungiyar tarayyar Turan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol sun yi nuni da cewa za su ƙara ƙarfin soja a daidai lokacin da Koriya ta Arewa take gudanar da jerin gwaje-gwajen makamai masu linzami a kwanan nan da kuma yiwuwar gwajin makamin nukiliya. A yau ni da shugaba Yoon mun himmantu wajen ƙarfafa cuɗanya da juna da yin aiki tare domin fuskantar ƙalubalen tsaro a yankin, ciki har da tunkarin barazana da Jamhuriyar Koriya ta Arewa ke yi ta hanyar ƙara ƙarfafa matsayinmu na ladabtarwa da kuma yin ƙoƙari wajen kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya gaba ɗaya, in ji Biden a jiya Asabar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Seoul a matakin farko na ziyararsa ta kwanaki 6 a Koriya ta Kudu da Japan. A cisayin soji tsakanin abokan ƙawancen ya rigu a lokacin da ake fama da annoba, kuma a zaman wani ɓangare na ƙoƙarin samun zama da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da gwamnatocin da suka gabata na Donald Trump da kuma Moon Jae-in suka yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Asabar masu aikin ceto sun gano ƙarin gawarwakin ma'aikata guda 8 a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya, in ji jami'ai. Lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa mutum 9 bayan da wani rami ya rufta a yankin Himalaya. Ramin wani ɓangare ne na babbar hanyar kan tsauni da ake ginawa ƙarƙashin tsarin gina hanyoyin cikin ramuka da ya ruguje a daren Alhamis a gunduman Ramban da ke kudancin ƙasar. An gano gawar wani ma'aikaci a shekarun jiya Juma'a. Amir Ali, jami'i ne a hukumar kula da bala'o'i, ya ce har yanzu ba a ga wani ma'aikaci ɗaya ba. Ma'aikatan gaggawa sun yi amfani da manyan na'ura don share tarkace da kuma neman gano ma'aikacin ɗaya da ya makale a ciki.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasar shayya take kasuwa a kasar mu.
Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa kai miki dole inda yanzu haka muna kasuwar Garki village ko mallam ga shi na ga kai kaman kayan marmari kake saidawa haka ko me ne wasu na mallam
ni sunana Mikaelo
to mallam Mikaelo ga shi na ga nan kana saida su yalo ne mangoro ga yanzu wannan mangoron nawa yake
to wannan roba muna sa 200
Lera 200
gaskiya.
Haka guda hudu fa.
To guda hudu abin ne ka sai ya fara nisa an kwara to koshe a kwanga. Kina san ga an
kwara. Amma daga a kwanga zuwa nan shine zai wannan tsadan.
Ai ko bai tsada ba.
Lera 50 kenan ba naga guda hudu.
Lera 50 ne eh amma ana sai 150.
To ga wannan ne mun tsamin fashi kuma nawa.
Mun tsami ana sai shi roba 250.
250.
Eh
guda hudu.
Guda hudu.
To ga fiya ma a can ina gani.
Fiya muna sai da shi guda 350.
To yanzu ake a misali kaman nan da kaman wata uku da suka wuce haka ana saida waɗannan abubuwa kaman nawa
eh to shi dai wancan mangoron wata uku da ya wuce bai fara shigowa ba lokacin muna saida shi 300 roba dan nan bai fara shigowa sosai ba 250 yanzu kuma an dan rage ne saboda ya fara shigowa yanzu ana saida 200
to shi ne mun tsamin nan ba
shi kuma ne mun tsami can da can lokacin baya har naira 100 muna saida fara
to ga yalo ko ma na gani
yalo shi ma yanzu ya yi tsanani ba dan da muna saida roba ta naira 100 amma 200 ne
to mallam gashi ina so su ci gaba amma na ga ruwa kuma ya fara saukowa haka ko eh to ya kamata mu dan samu mu dan fakiya wani guri haka eh to mun gode kwarai mallam mun gode to ga wani mallam ne ko muna tare da shi mallam ko zaka gabatar da kanka
to da farko dai sunana Saddam Garba na zaman Bauchi Mr. Local Government
okay mutumin Bauchi ne okay ah lalle yayi kyau to mallam na kana saida magunguna ne haka na bature kaman wasu irin magunguna ne waɗannan kake saida
to kaman maganin ciwon jiki dai abinda danganci malaria ko typhoid haka da sauransu dai haka
okay kace da na gajiya ma haka kamar yanzu haka ina jin gajiya na gaya maka kenan ka san abin da zaka ba
yawa na san irin maganin da ya kamata in baka wanda ya kamata sai kai amfani da su kawai ina fatan insha Allah za a dace za a samu sauki haka
okay to amma shi wannan sana'a na magunguna haka da kake yi ka karanta ne a makaranta ko koyaya
a gaskiya ba wai na karanta bane wallahi kawai dai da ke indai kana dan ilimi wasu abubuwan indai kana gani yau da kullun zaka iya yin su
to kamar yanzu wannan ita sana'a ta waɗannan magunguna da kake yi da ita ka dogara kenan kake zama a wannan gari na Abuja
eh sosai kuwa gaskiya da ita na dogara dan da ita nake ci nake sha nake taimakawa wa iyayena da kuma yayuna da kannena har ma da wasu bangare haka dan uwa haka abokan arziki duk suna ci ta bangare na
to an ka duba rayuwa a irin gari irin wannan na Abuja yana da tsada haka a kaman yaya kake fama da irin gurin zama
to gaskiya dai alhamdulillah abinda zan iya cewa kasuwa ta dai tana ci gaba kamar yadda kowa yake so da kasuwar ta ci gaba kuma ina fatan Allah da ina fatan kasuwa na ya dore har
kaman irin a rana haka kana nawa mallam
kaman dai a rana gaskiya ina cinikin 20,015
a mallam kace ake fa kai kuke cin garin nan
to mu kuma ina za mu shiga garin nan manya suna nan suna abin nan
kana 20,000 mallam ko ma'aikacin gwamnati ina zai samu 20,000 a rana
to gaskiya ne 20,000 ai in ka duba akwai kayan da ake sayowa ribar da ake ribar da take ciki zaka duba ba wai yawan kuɗin ba
to kana sa ran fadada wannan kasuwanci naka haka
sosai ma dan ina sa ran gaskiya kamar gaba gaba kamar ina son dan bude shago ne ma haka
a to Allah ya taimaka
amin nagode sosai kiji Allah ya baku sa'a kuma abinda kuka sa a gaba Allah ya baku nasara kuma Allah ya cinye kasar mu Najeriya
amin
Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ya
gode kwarai
nagode sosai
to ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko zaka gabatar da kanka
eh suna na Samir Salisu
to malam zabi kai mutumin wani gari ne
ni mutumin fuskare ne Katsina
fuskare jihar Katsina kenan local gambaye amma ina fatan dai ta guraren ku wannan matsalar tsaro bai shafe ku ba sosai
gaskiya shafe mu da Allah gaskiya a yanzu ma kusan kullum abin na faruwa
kusan kullum
gaskiya
to yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata
naira 20 a yanzu
ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya
daya ana sai da gaba daya 200
amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne aka yi ta yi shingoran zabiya
ne rayuwa ne kun bai lokaci ya canza shi ya kawo haka
yanzu malam ka kwashe kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja
gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan
2002
kwarai kuwa
wai kun shekarun ka fa yanzu 20 kenan a garin
ina zuwa ina dawo a yanzu gidan dawo ne zuwa lokaci haka
to tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi
gaskiya kamin wannan na fara sidar ke a nan garki a shekarun baya din kamin da kuma wannan kwarai kuwa
okay kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din
na shekara 3
yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba
to ka san kuma ni rayuwa haka yake bara baya kasancewa amma sun samu ne samu wanda ta shi wannan gaskiya
kana samun kamar nawa a rana
gaskiya alhamdulillah da wakin burgodo ana ya samu 2,500 naira 1,000 amma idan lokacin zafi ne ana iya ta haka ne da lokacin damuna ne kana samu 1,000 wata ran bawa ka samu 1,000 din ma anayin da mu dama da
ake cikin to ga munan da wata malama Hajiya da Allah ko zake gaya mana sunanki Hajiya
sunana Hajiya Sabiru
sai to Hajiya Sabiru naga gashi kina sai da abinci ne kamar me da me kike saidawa ne
ina yin tuwon shinkafa tuwon semo shinkafa da wake da tsaliya da doya dan wake duk nayi
to yanzu idan ina so a dan sa mun dan wake haka kamar nawa ne plate daya haka
eh to ya danganci yanda mutum yake so ka san a village muke so ne mu sassauta wajen bayarwa
eh to kamar
idan zo da 200 za a bashi in ka zo da 100 ma za a baka saboda village muke wajen talakawa
to kaman kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'a
ni a takaice dai a garki na kai shekara 30 na wannan sana'a
ai to kin ga ayin ma tuya ma an manta da albasa kamar ke mutum yar wace gari ne
ni daga Nasarawa ne yar Kiyana
okay yar Kiyana ne to kin shigo garin kin fara shigowa Abuja yau shekaran ki nawa a garin nan
ni na dade a nan garin tun shagari
tun zamanin shagari
area 1
kin a area 1 to a can din lokacin me kike sana'ar me kike yi
shi ma abincin ne nake yi amma akwai manyan mu lokacin muna kanana
yanzu kun kwashe kusan shekara 30 kenan fa in ban yi kuskure ba kenan a garin nan ko fiye da haka
insha Allah
to yanzu da kika dawo nan kuma garki bila cika fara wannan sana'a kin kwashe kaman shekara nawa
ani tunda na zo nan garin garki na sauka ko area 1 din ma ina dan dafawa ne kai ko kuma dan samu wani wurin dafa sai haka dawo garki din ba taba zama wani wuri ba sai garki
eh wannan din wannan shago naki da kike sai da abinci kaman yanzu yayi kai shekara nawa kike wannan sana'a
dai zamana nan na zama shekara 16 kenan ko 17
ana 6 a nan gurin ai wannan makin ci a ce an baki mai anguwa
eh to masu anguwa yan kasa ake ba ba yan babaki ba tunda akwai su mun san su kuma
amma yanzu kina kaman nawa a rana
to shi kasuwa ai hako ne wata rana ka samu wata rana ko ka rasa ka hakura dan yanda Allah ya yi ne naka yi 100 150 har da 80 ma
amma gaskiya kina wa a gaskiya kina ciniki sosai 100 a rana kin ga ko ma'aikacin gwamnati
ina yi kayan nawa na saya kafin ya kawo darin
ana kukan cewa kayan abinci ya yi tsada haka kin ga ko kuma ku ne kuke cikin wannan sana'a kamar me zaki ce akan haka
me za mu ce ko sai dai mu nemi sauki wajen Allah domin dai kan yanzu kan kayan abinci yana tsada kuma masu sai da kayan abinci ko da ana sai da 800 in ya hau 900 za su gaya maka amma in ya sauka 700 ba za su faɗa ba kuma haka za ka yi tattaya tsayin ka gane
to yanzu kaman buhun shinkafa haka kina siyan kaman buhun shinkafa yar gida nawa?
Eh to ya danganci dai mu mun fi siyan wannan Nigeria rice din 2,300 26 27. Yanzu kuma forest ne zamu siya 32 33.
To masu sauraro a ƙarshen shirin namu kenan daga nan kasuwar Garki Village a madadin duk waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shiri da Salaman Abu da ya taimaka wajen dora muku wannan shiri akan fefe ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Shu'aibu MBL, shugaban makarantar tauhidi na Ekwa a Bayara, wato Ekwa Theological College Bayara. Godiya ga Allah, abinda ya shafi alheri daga Allah yake, kuma abinda addinin Christianity ya koyas shine kowane Krista ya yi alheri wa dukkan al'umma, ko ka san shi ko baka san shi ba, ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba. Kuma alherin ya sa Yesu Almasihu ya zo cikin duniya, ya koyas, ya wa'azantas, shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban, da kutare, da makafi, da guragu, da ma waɗanda suka kamu da cututtuka iri daban-daban. Yesu yana so mu koyi wannan, sai annan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u, gama Allah yana jin dadin wannan. Yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin Ubangiji Allah. Kuma duk wani abin da ke da kyau, abin da ke da gaskiya, abin da ke da kamun kai a ciki, yana ana so Krista ya zama mai jajircewa a ciki, da cewa yana yin ayyuka masu kyau, Allah ya ji dadin sa, ya sami albarka a ranar gobe kiyama.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kyandar biri wanda ake kira da monkeypox a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashifa dake yankin karamar hukumar Karu a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa, Dr. Isa Adamu Mavo. Barka da wannan lokaci.
Barkanmu da sake saduwa.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kyandar biri wanda ake kira da monkeypox a Turanci.
Lalle wannan cuta ce da ta zamanto ta dauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da zaka ga a karamin lokaci alamomi sun bayyana, kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai, da ko ciwon jiki, misali cikin jiki na ciwo, da sauran gabobi da sauransu. To cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofinta suke, da kuma alamominta, da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda. Kaga lokaci guda mutum ya zamto ya bita a hayyacinsa, har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya rasa rayuwarsa daga ƙarshe.
Na san masu sauraron mu in suka ji an ce monkeypox ko kuma kyandar biri, za su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri. To shin me ma ke kawo cutar, ko kuma daga birin ake samu?
Lallai cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu zoonotic diseases, wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda, ko kuma ya zamto yanayin cutan ya da yadda muke da dabbobi. dabbobi, imma na daji, imma na gida, ya rugube sai a samu irin wannan cuta ta auku, imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba, yanayin mu'amala dai na yau da kullum. Zan so masu sauraro su fahimci cewa lalle da zaran idan aka ce monkeypox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki, ba zai tunanin to ya akai kuma haka ta kasance. Abin da kuke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samun ta a jikin biri. To sai ya zamto aka bada ko aka bata wannan suna ta monkeypox. Wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare. A wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana guje-gujen al'amura na cutuka daban-daban kamar daga smallpox ko chickenpox da sauransu a lokacin. To sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi. To sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka bada wannan suna ita wannan cuta wato monkeypox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samun ta a jikin biri lokacin.
Kai maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da kurarraje. Shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi?
Lalle suna da alamomi da yawa kama daga farko yadda abun ya kasance. Wato alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lalle alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan kurarraje daga fuska, daga nan kuma har kai wuya da sauran gabobin jiki ko gabobin jiki da saura ko ina yana iya bayyana. Amma farko za ka ga alamar a fuska kurarraje sun bayyana, suna kumburi, sannan suna zafi, sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki. Ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta dara raunaya, ta zamto cewa ta bada kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai, zafin jiki da kuma yawan kasala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu. Mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya dai wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya sai kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti yayin wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu.
To likita, kamar su waye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma?
To lalle a duk lokacin da muke maganar cututtuka da muke da alakar su muke da mu'amalantar su, misali ta bangaren dabbobi, to zan so masu sauraro su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wanda suka dauko bi cikin wannan wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine su ne cikin mutane da suke mu'amala da dabbobi, kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu, da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukanmu a yau. Za ka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu, za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi. To wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga na abincin daji ne za a iya cinsa, kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari, abin da ke kiransa bushmeat da aka sani. To kaga maharba sukan zo da wannan cutar namun zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu. To lalle waɗannan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai. Sai kuma lokacin da abu ya faru mai gidan hadan ya kamu da wannan cuta, to za ki ga zuwan sa asibiti ko daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu. Yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a hada fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu, to lalle wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jinin sa kai tsaye, to yana iya nuna alamar lalle mutum zai zamanto ya an samu secondary infection, abin da mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda.
Ta hada fata ko kuma jini ne kawai ake iya kamuwa da wannan cutar ko kuma me ita yake iya yada ta ko kuma ita ma ana iya yada ta ta hanyar numfashi da sauransu?
Eh lalle ita ba cuta ce da ake kiranta wanda ake yada ta bangaren numfashi kai tsaye ba. To amma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi wato hada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu. Misali
yaya ma ake jinyar wanda ya kamu da wannan cutar?
Wannan cuta tana daya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganinsu. Misali cututtuka ne da suke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye. To amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana, abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kurarraji da jikinsa da sukan fesu, ana iya samu masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu sauƙin su. To amma lalle kai sai abin da ya shafi maganinsa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa, misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi, in magani ne kamata a bada kamar da abin da shafi allura ko magani ko da yadda jikin sa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun saukin sa. Abu na biyu shine lalle abin da shafi cutuka irin kamar da muke magana a COVID-19 da sauransu, to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali, to kuma lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi goje-goje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi, saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake. Kin ga kenan shi kadai tilo ya dawo daga wata ƙasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba daya sai shiga an samu matsala an shiga ko ina ana daukan matakai da sauransu.
Wannan cutar akwai wani gwaji da ake wa mutum dan gane cewa yana dauke da ita?
Lalle kai sai ba wani gwaji da akan yi kai sai a ce mutum yana da monkeypox. To amma abin akwai da kiransa akwai da muke ce masa careful observation ko physical observation. Idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi, wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox da kuma akwai smallpox akwai chickenpox. So duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganin cutuka da suka iya gudanar da ko daga sun bayyana da kwararraji a fuska da jiki suna da alamomi kusan iri daya. To har ma aikatan kiwon lafiya karki shara maki wasu za su ga kaman abubuwan sun yi kama da juna har ma su iya kiransa don an ce bincike da ita kuma lafiya ta duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya yi kama da cutuka irin waɗannan su smallpox da kuma chickenpox. To amma lallai ba careful observation irin a mutum a tabbatar da an ga yadda abun yake gudana. To akwai bambanci kadan abin da ya shafi bambancin irin wannan, saboda shine zai ji fita jiki zai ji kata jiki yadda baka tsammani sannan kuma irin kurajin sukan fito su bayyana fiye da irin wannan na smallpox da chickenpox da yawanci ma'aikatan kiwon lafiya suka dauka cewa dukan su daya ne.
Idan mutum ya kamu da cutar kuma yayi gaggawar zuwa asibiti aka bashi kulawar da ta dace, shin zai iya warkewa?
To lalle idan ya samu banguna ba an yi wannan tunani na a duddubo su abubuwa kuma aka duba aka masa magani lalle da alaman in Allah ya daina iya samun sauki daga karshe.
Kai bayanin cewa ta kan kai ga rasa rai, shin cuta ce da ke kama wasu gabobi na jiki ko kuma dai illa iyaka kurajen ne dai sai da zafin jiki da sauransu?
Lalle cutar tana kama gabobi abin da ya shafi gabobin jiki, gabobi kaman daga hannaye zuwa kafadu ko baya ko wasu abubuwa zuwa kafa haka abin da ya shafi gabobi na jiki gaba daya. To wannan zaki ga mutum bai da kwarjini bai da karfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi. To daga karshe ana iya samu har yanzu kamar misali karancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimakawa yanayin sa da ya zo da monkeypox. To sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su an hada su wuri guda sannan a ga an samu masa magani kama daga abinci har zuwa magani an sai da aka bincika komai da ya kamata a taimaka masa sai ga daga bayan Allah yadda ya samu sauki.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Isa Adamu Mabo
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na tura muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.